Cynthia.
Madorin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu ya je aiki Najeriya inda ya samu damar tattaunawa da wasu shugabannin al'umma akan begen wasu yan kabilar Igbo na ganin an kafa kasar Biafra da kuma martanin da wasu kungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka mayar. Inda suka bakaci yan kabilar Igbo waɗanda suke zaune a arewa da su tattara inasu su koma yankin su. Waɗannan batutuwan dai sun tado cece kuce kamar yadda kuka sani. A saboda haka bari in koma gefe guda. Sabu bismillah.
Daga hannun dama na tare da Yarima Shatima ko?
Shatima.
Yarima Shatima amin aikin gafara. Sai kuma Aziz Olasun Bosaka. Daga hannun abuna kuma sai Steve King Anyata ko?
Ai, kore kuma.
To, malamai barkan ku da zuwa cikin shirye-shiryen mu.
Masha Allah. Mun gode.
Makon da ya gabata Najeriya ta shiga cikin wani yanayi mai na zaman dardar. Ainihin a kan juma ba a ga irin wannan ba maganan tashi-tashin hankula da kuma neman ɗaukar fansa na abubuwa da ake gani suke tasowa daga gabashin Najeriya ma'ana rikicin kungiyar IPOB musamman a kungiyar da aka sani da kokarin neman ballewa daga Najeriya karkashin jagorancin shugabancinta a Nnamdi Kanu. To, al'amari dai kusan za a ce ya lafa. To, wannan shi ne maududin abinda za mu tattauna yau da malaman da muke tare da su a cikin wannan zaure. Da farko bari mu ji ra'ayin Steve Kemanyata dangane da matakin da gwamnonin wato kudu maso gabashin Najeriya suka dauka wato yankin kasar Igbo dangane da wannan kungiya kuma kowanne mataki da suka dauka ya taimaka wajen kawo zaman lafiya na dan karamin lokaci.
Bashaka ita matakin da gwamnati suka dauka kan wannan lamari na yanzu za a bi ta na gaskiya duk wanda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai saboda amma sai ka na gwamnati ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka yi magana ba to duk matakin da sun dauka akan cewa kungiya IPOB bai kamata a bata ta dinga ci gaba da ayyukanta
haramta ta
an samu zaman lafiya sosai.
To, wannan kana ganin zai kawo zaman lafiya na dindindin ko kuma dai
ba za a rasa ko da yake ba an dauka wannan mataki amma ba za a rasa dan jita amma ko da wannan ma ina gan daga karshe abubuwa za su magance abin da lamarin da muka gan a yankin mu.
Yarima Shatima a bangaren arewa ya kuke kallon wannan al'amari me kuke ganin dangane da wannan al'amari kuma ta yaya za a shawo kan wannan al'amari a samu zaman lafiya?
Eto, kusan in ce ina da masaniya sosai akan wannan al'amari tunda na samu kaina cikin rigiman baja-baja. Na farko ina da daga cikin shugabannin wannan kungiya da suka ba inyan marai kudurin su tashi daga nan zuwa watan goma. Kusan ne chairman na wannan Northern Coalition Group. Ka san wani lokacin abubuwa ya kawo abubuwa kuma wani abun ke jan wani abu. Na farko za mu ce ba a fahimce inda muka sa kai ba na farko kenan. Na biyu su kuma ba na bai samu kai abin da muka ba sai illa mun san cewa mu mutane ne wanda muna da juriya muna da haƙuri kuma muna san mutane ba ma dama da inda mutane suka zo musamman arewacin Najeriya wanda ya san tarihin arewa sama ta take. Kuma shi wannan gwagwarmaya na neman ƴancin kasa na Biafra ba sabon abu ne a wurin ba. Kusan mu gogaggu ne kuma mun san me ake yi da haka. Kuma mu mun san cewa haƙƙi ne dama ne na mutum koko kungiya koko al'umma su ce suna buƙatar su bar ƙasa su samu ƴancin kansu. Mun san wannan dama ne wanda majalisar ɗinkin koli ta yi tanadi a kai wanda kuma ita kanta gwamnatin Najeriya tana da masaniya a kai cewa sun je sun sa hannu a kan duk kungiya ko al'umma za su je za su tafi. kamar yadda ya faru da wasu kasashe, Sudan,
Yugoslavia,
wuraren da yawa ya faru. In fact, lately a nan Britain ya faru. So ba wani sabon abu bane. To amma kusan in ce shi dinan bikanin kusan ce yaro na cikin wannan gwagwarmaya, saboda irin mu kamar mu da muka shawo a tun shekara 18 a gwagwarmaya tun lokacin mulkin soja, mun san gwagwarmaya da muka yi ne neman mu samu demokradiya, mun san yakin da muka yi, kusan in ce mai gidan shi mai gidan shi dinan bikanin rafa zuke ni na sai shi a lokacin struggle ne a tsakaci na san rafa nan da shekara 16 ko 17 da ya wuce. So in ina da wanda zan yi magana, zan yi magana da rafa, saboda na san inda muka fito, kuma muna da fahimtar juna sosai, na san yadda yake a musa. Dan ni da musulunci a matsayina na shugaban kungiyar Arewa Youth Consultative Forum na kasa, ina ta shekara kamar 5 yanzu ina zuwa Ore, ina zuwa taro na maso, ban taba ganin maso sun gudu baki sun zage yan Arewa, ban taba ganin maso sun ci mana mutunci ba, ban taba ganin sun juya fuska sun ce su da Arewa suke adawa ba, koko Sardauna kai koko Shehu Dan Fodiyo ya ci kazar kazarsa. To sai muka ga wulakancin ya yi yawa, ya wuce ma adawa da gwamnati, ya dawo kuma Arewa gaba ɗaya al'umma ta ake hadawa ake musu kudin goro a zage mace mu dabbobi zagi iri iri, inda haka rafuwa zuke yake da wata kila da ban kullu dangantaka da abubantaka da mutunci tsakanin uwa. Ba laifi bane in suka ce suna neman ƴancin su a ba su, ba laifi bane in gwamnati ta ga ya tantance suna muna da hannu a majalisar ɗin kullu ya da kan cewa suna da damar su nema, in an ga ya dace a yi, in ra'ayi ne na gaba ɗaya in yamurai ana iya yin taro na raba gardama shi ne a turanci ake kira
referendum
ko sai gwamnati ta yi wannan kun na tsara dokar mu na Najeriya, sai a dan gyara shi saboda bai fito a cikin dokar mu na Najeriya ba, amma ya kamata a yi shi akan gaskiya. Ina zuwa sai a bude, sai su samu su yi, in yamurai gaba ɗaya suke suna son kasan kansu ba gwamnati ba inda za ta yi, in kuma ba ta yi ba sai a haɗa da wanda suke nan Biafra da yamurai da suke son zama a Najeriya, sai a musu tare da gardama. Kaga na sha in ki magana nan ba ta da an kashe kowa ba, ya fara Britain ba kace ko kuda ba kace ba. To dan me yaran nan zai mana furcece yana son yaki, to sakamakon haka muka ga ba za mu iya hakuri ba, in iya mu san hakuri shekara kuma mu za mu iya ba. Shine ya samu kada wannan kungiya na gamayya wanda ake kiranta Northern Coalition Group, ni ne chama dinta, muka yi wannan bayan wannan yawa muka ba da wa'adi aka kai da aka kai kuma daga baya
muka janye wannan wani,
muka janye wannan wani.
To ganin abin da ya faru makon jiya na hare-hare da sauransu da kuma daukar fansa da aka so a yi a jiya, akwai wani mataki da kuma da ta dauka na shawo kan wannan?
Muka muka dauka mataki, to saboda daga ranar da abin ya faru muna da labarin abin da ya faru a Abba, muna da labarin abin da ya faru a Taikot, muna da labarin abin da ya faru a Oyibo, har aka kashe mana mutane. To sai muka fahimci cewa wannan kudurin da wannan yaro suka dauka neman tada hankali ne. A gurguje muka je Kano muka yi emergency world press conference, ina ji kuna da labari, ni ne chair din wannan zama, muka yi magana akan cewa kar a maida martani akan abin da ya faru na
cikin gaba. Na ga kwarin ta yi ne amma yan arewa suka ce su mai
mu, muka hada wannan ma na Kano, muka ce su sa kayi yan yamurai su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yadda kan yamurai ba, mazauna arewa su zauna lafiya ba matsala, kuma hakan ya haifo algeri gwamnati ma ta yaba mana akan wannan abu, kuma sun yi bayani ba sun ce sun yaba mana wannan aikin mu ne. Ba mu tsaya akan haka ba, muka tabbatar duk jami'an 19 nan mun yi magana da duk wakilan mu akan kar a yadda aka ban yamu kudi, saboda ga dukkan alama abin da yaron nake so yana so ya jawo rigima ne wanda at end of the day za a rasa rayuka. To kaga wannan gurbin da muka bari kenan, kuma muna kai har yanzu ba mu kwanta ba. Abin da kana Abuja ma in line with that ne, muna tunanin za mu sake taro, wanda ina tunanin na yi magana da Riru Biafra shekaran jiya daga Germany sun neme ni na wig na rafuwa zuri, na yi bayani akan inyamurai kasu firgita in Allah da ba abin da zai faru, saboda yanda ya canza yanda arewa take da ba take haka take yanzu, kuma muna da mutane gogaggu masu ilimi a arewa, ba irin da bane ba abin da zai taba kowa, kuma mun tabbata musu da haka. Kuma ina tunanin nan ba da jima ba na mu yi taro wanda shi kansa rafuwa zuri yanzu zai zo, kuma kafin dai wannan October din za mu zauna da muri shi mu ga yamu duniya ga baki dai cewa babu wani jayayya, amma wannan bawan Allah ba za mu yarda a bar shi ta kai haka kawai ba ga abin da ya ma kasan nan da damage ne wannan kasa, sai hukunta ta saboda wayansu daga baya su yi koyi da wannan abu haka.
Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sahabu Imam Aliyu Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimtar juna za a samu ci gaba. A huta lafiya.
Babu kyautun da an yi a baya ko mun gani ku dai da bakin cikin juna Allah ke magani ku bacin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunya zama lawa lafiya shi da shugaban Najeriya
masallaci ta je joji ya fito duka kun tsaya ku gaisa sai ku ce an tashi kallo yau
Lafiya
mu zuwa